Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta nemi hukumomi a kasar Ghana da su tashi tsaye wajen yaki da matsalar cin hanci da rashawa, duba da irin tasirin da take yi ga fannin tattalin arzikin kasar. Sannan a Najeriya, manoman dabino sun koka da rashin kulawa da suka ce ana nunawa fannin nomansa a kasar, wanda bincike nuna cewa kasashen duniya da dama na samun miliyoyin dalori a matsayin kudaden shigar su daga nomansa.
Sauran itatuwa kamar su koko da kwakwa da sauransu gwamnati ta san da su, amma ba ta san da dabino ba.
To duk muna dauke da karin bayani cikin waɗannan rahotanni a cikin shirin. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda zai dubi kan sanar kira da Hausawa ke a kudu maso yammacin Najeriya. Baya ga haka muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma fa sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi cewa ta cimma yarjejeniya da kasar Habasha don kai taimakon agajin jinkai a yankin Tigray da ke arewacin kasar, inda faɗan da aka kwashe wata guda ana yi ya ƙara tsananta taɓarɓarewar ayyukan jinkai da yankin ke fuskanta. Majalisar Dinkin Duniya ta ce yarjejeniyar za ta ba ma'aikatan jinkai damar shiga wuraren da gwamnatin tarayyar kasar ta kame a Tigray, inda dakarun gwamnatin tarayya suke fafatawa da gwamnatin yankin ta Tigray. Yarjejeniyar za ta ba da dama a kai abinci, magunguna da wasu kayayyakin jinkai a yankin da ke da kimanin mutane miliyan 6 a karon farko tun bayan barkewar fadan a ranar 4 ga watan Nuwamba. Dama kusan mutane 600,000 ke dogara akan abincin agajin jinkai kafin ma barkewar rikicin. Majalisar Dinkin Duniya na daga cikin kungiyoyin da suka yi kiran a bada damar shiga yankin a daidai lokacin da ake samun karuwar matsalar ayyukan jinkai bayan da aka tilastawa ma'aikatan jinkai barin yankin. Jami'an da ke muhimman ayyuka a Ghana, ciki har da 'yan sanda, ma'aikatan lafiya da sojoji, sun kada kuri'unsu a jiya Talata gabanin babban zaben kasar da ke tafi ranar Litinin mai zuwa. Shugaba Nana Akufo-Addo na fafatawa da 'yan takara 11, ciki har da tsohon shugaban Ghana John Mahama. Ana sa ran ma dukkan 'yan adawar ne zai zama babban dan hamayya a zaben kasar da ke yammacin Afirka. Wata kafar yada labarai da ke Congo mai suna Africa News ta ambaci wani binciken jin ra'ayoyin jama'a da cibiyar raya demokradiyya ta gudanar a kwanan nan da ya nuna shugaba Akufo-Addo ke kan gaban Mahama da kadan. Batun farfado da tattalin arzikin Ghana shine muhimmin abu da dukan 'yan takarar biyu ke mai da hankali a kai a yakin neman zaben su. Hukumar zaben Ghana ta ce za a sanya wakilan sa ido akan cutar COVID-19 a duk rumfunan zabe 311 na kasar don tabbatar da cewa masu kada kuri'a suna kiyaye matakan kariya, ciki har da sanya kyallan rufe hanci da baki. An kuma gwada zafin jikinsu, sun kuma tsaftace hannuwansu. Ghana ta tabbatar da samun sama da mutum 51,600 da suka kamu da coronavirus da kuma mace-mace 323 a cewar cibiyar jami'ar Johns Hopkins da ke bin diddigin annobar COVID-19 a fadin duniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Birtaniya ta ba da amincewar gaggawa akan fara amfani da sabon rigakafin COVID-19 da babban kamfanin Pfizer da ke Amurka ya hada. Kasar ce ta zama ta farko a yammacin duniya da ta shirya fara ba da rigakafin cutar da ta kama kusan mutane miliyan 64 a fadin duniya, ciki har da mace-mace miliyan 1,400. A yau Laraba ne hukumar kula da magunguna ta kasar ta ba da izinin fara amfani da rigakafin, wanda kamfanin Pfizer ya hada tare da kamfanin sarrafa magungunan BioNTech na Jamus. A mako mai zuwa ne za a fara ba da rigakafin, kuma ana sa ran jami'an kiwon lafiya Birtaniya da masu kula da marasa lafiya a cibiyoyi za a ba muhimmanci wajen raba rigakafin. A Amurka kuma, ma'aikatan jinya da jami'an da ke aiki a cibiyoyin da ke kula da marasa lafiya ya kamata su kasance kashin farko na Amurkawa da za a ba rigakafin COVID-19. Matakin da mambobin kwamitin ba da shawara na cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka da ake kira CDC suka cimma kenan a jiya Talata. Mambobin kwamitin 13 ne suka kada kuri'ar amincewa da bada rigakafin ga kusan ma'aikatan jinya Amurka ko kuma masu aiki a cibiyoyin da ke kula da marasa lafiya miliyan 24 da zarar an amince da shi. Mutum daya kuma yayi akasan haka yayin da har yanzu ake fuskantar karancin kayayyakin aiki yayin da kuma ake kara yawan kayayyakin da ake sarrafawa. Shawarar kwamitin bada shawarar na CDC akan harkokin allurar rigakafin na zuwa ne yayin da Amurka ta samu adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 na tarihi. Mutane miliyan 4.36 aka sani suka kamu da cutar COVID-19 a watan Nuwamba a Amurka, adadin da ya kusan lanka wanda aka samu a watan Oktoba. A jiya Talata, adadin da aka samu na waɗanda suka kamu da cutar a jihar Florida ya zarta miliyan 1.
Madalla a gaida Maryam. Ku zamu fara ne daga kasar Ghana, inda kungiyar tarayyar Turai ta nemi hukumomi a kasar Ghana da su tashi tsaye wajen yaki da matsalar cin hanci da rashawa, duba da irin tasirin da matsalar ke yi ga fannin tattalin arzikin kasar. Jakadiyar kungiyar ta EU a Ghana, Madam Diana Aposhi, ce ta bayyana hakan yayin rufe wani taron duba hanyoyin yaki da cin hanci da rashawa da aka yi a Accra, babban birnin kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ridwan Abbas ya aika mana.
Wannan shiri musamman na tsarin lissafi da mulkin doka da kuma yaki da cin hanci ARAP a takaici, wadda kungiyar tarayyar Turai ke daukan nauyinsa, an soma shi tun a shekara ta 2016 da manyan ma'aikatu ko cibiyoyin ƙasa tare da gidauniyar ta Ghana a matsayin kawar aiki. Manufar shirin ne ya taimaka da tsarurrukan yin gyara da aka sa kai da nufin rage ukubar cin hanci, ta inganta tsarin lissafi, ta biyewa ko sakewa mulkin doka mara. Cibiyoyi da suka yi ruwa suka yi tsaki sun hada da hukumar waye kan al'umma NCCE da ma'aikatar 'yan sanda da kuma ofishin Attorney General, kuma sun kuma alakanta aiki da gudunmawar da ARAP ke yi wa nasa ayyukan. Assalamu alaikum, wane muƙaddashin chairman hukumar waye kan al'umma NCCE.
With this support we are able to develop a civic education strategy which today has given birth to a manual which standardizes our operations in the field. We had
da wannan littafi muna iya kirkiro dabarun waye kawunan mutane cikin sauki, abinda yau za mu iya cewa ya haifar mana da littafin aiki da ya kyautata mana ayyukanmu a zancen fagen aiki din. Mr. Kwamwa ya yi bayani kuma game da yadda wannan shiri ya taimaka musu inganta lamarin lissafi, cin hanci da mulkin doka.
We had a manual to operate in the field in the past, but with this support we have been able to include issues of anti-corruption rule of law.
Muna da littafi da muke aiki da shi a da, amma da wannan taimako mun iya inganta lamarin lissafi da yaki da cin hanci da kuma ƙarfafa mulkin doka tare da zurfafa sa ido akan yanayin mulki gabaki ɗayansa. Director shirye-shiryen ta Ghana, Mr. Ibrahim Hamidu Tanko, ya ce kungiyar ta amshi $30 million daga ARAP don kirkirowa da kuma inganta shirin yaki da cin hanci ɗin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tumadalla a gaida Ridwan Abbas, wanda nan gaba kaɗan zai kawo mana labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya, inda manoman dabino suka kuka da abin da suka kira rashin kulawa da ake nuna wa fannin noman dabino a ƙasar, wanda bincike ya nuna cewa ƙasashen duniya da dama na samun miliyoyin daloli a matsayin kudaden shigarsu daga nomansa. To sai dai a Sokoto, ɗaya daga cikin jihohi da ke noman dabino a Najeriya, an samar da wasu filaye na haɓaka noman dabinon don ya zamanto ɗaya daga cikin ginshiƙai na ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana.
Bincike ya tabbatar da cewa ana hada-hadar kasuwancin dabino a duniya na dolar Amurka biliyan 1 da miliyan 600 a shekara, inda kasar Masar ita ce ke kan gaba wajen samar da shi a duniya. Najeriya ita ce ta goma wajen amfani da dabino a duniya, amma kuma tana samar da kashi 20 ne kacal cikin 100 na yawan dabinon da take bukata, inda ake shigowa da kashi 80 cikin 100 daga kasashen waje. Wannan a cewar shugaban kungiyar masu noma, sarrafawa da kuma kasuwancin dabino ta Najeriya, Dr. Hussein Dukku, yana faruwa ne saboda rashin kulawar gwamnati.
Sauran itatuwa kamar su koko da kwakwa da sauransu, gwamnati ta san da su, amma ba ta san da dabino ba, kamar musamman wurin abin da ya shafi wurin ba da tallafi. Alhamdulillah, kamar ire-iren wayannan abubuwa da muke taro haka na wadakarwa, yakan yana sa mutane su sani, kuma ita ma gwamnati wata kila ta fahimci abin ta rungumi abin, insha Allah.
Yanzu dai Najeriya ta yunkura domin ganin wannan batun ya zama tarihi, domin a jihar Sokoto kadai an samar da babbar gonar dabino wadda ita ce ta biyu mafi girma a Najeriya. Kuma yanzu haka gwamnatin jihar ta bayar da eka 300 na filin noma, kuma tana shirin bayar da eka 5,000 domin haɓaka noman dabinon. Hukumar zakka da wakafi ita ce ke hidima wajen bunƙasa noman dabino, inda shugaban hukumar Muhammad Lawal Maidoki ya ce zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya.
Abinda aka gano na muhimmancin shukar dabino da kula da shi, to gaskiya ne haɓaka tattalin arziki da yaƙar talauci ciki da waje, da kuma samun haɗin kan al'umma da kuma bunƙasa harkar kasuwanci.
A wurin babban taron masu noma, sarrafawa da kasuwancin dabino na ƙasa irinsa na farko da aka yi a Najeriya, wanda ya gudana a Sokoto, wanda a wurinsa an kaddamar da dashen itatuwan dabino, mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ada Abubakar da kuma gwamnan jihar Sokoto ta bakin kwamishinan kare muhalli Sagir Atayoro Bafarawa sun jaddada bayar da goyon bayansu ga bunƙasa noman dabino.
Dukkanmu mun san cewa da an je Hajji ana dawowa sai a ce ta kawo dabinon Makka. Ya kamata mu ma a ce an kawo dabino Sokoto idan an ji wasu garuruwa, domin muhimmancin Sokoto a wannan bangare na duniya. Insha Allahu za mu ci gaba da taimaka mu juna, mu ga cewa wannan aiki da aka sa gaba ya samu cikakkiyar nasara.
Suma ma'aikatan noma da kare muhalli da ciniki da masana'antu na tarayyar Najeriya, haƙida babban bankin Najeriya da kuma cibiyoyin gudanar da bincike-binciken amfanin gona sun jaddada aniyarsu wajen saka hannu ga haɓaka harkar dabino a Najeriya domin bunƙasa tattalin arziki.
Ana Ibrahim Abdullahi, na wakilci Managing Director na NISAL, Mr. Aliyu Abdulhamid. Ma'aikatanmu ta NISAL za ta yi aiki tare da gwamnatin jihar Sokoto da sauran hukumomi da ke da hannu wajen harkar dabino, ganin yadda za a yi a magance matsalolin da suka sa muke shigo da kashi 80 na dabino bayan muna noma kashi 20 kawai.
Idan wannan shirin da aka asasa a Sokoto ya samu nasara, ana sa ran nan da zuwa shekara ta 2024 a riƙa samar da ton 100,000 na dabino a shekara, tare da samar da aikin yi ga mutanen da yawan su zai kai 840,000, kazalika da samar da kuɗin shiga naira biliyan 150 a shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. To yanzu kuma sai rahotonmu na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana.
Sana'ar kira kamar jima, sassaka, rini sana'a ce da ta dade ana yin ta a sassan Najeriya, musamman a arewacin Najeriya. Na ziyarci wata dadaddan makera dake unguwar Sabo Ibadan, inda ni tattauna da wasu makera a game da kira.
Sunana Ahmadu, ba Ahmadu kira baban lawan Sabo Ibadan, shugaban yan kwamiti na makera.
Yanzu wannan makera ta kai kamar shekaru nawa ta kafawa a nan unguwar Sabo Ibadan?
Ina manyan suka ba mu tarihi dai, tana da shekara 85 yanzu haka.
Wane ne ya kafa wannan makera?
To wanda suka kafa wannan makera ana ce mar Malam Adamu, tare da maza waje ɗan tagwayen juna sun yi suka kafa wannan makera.
Dame-dame kuke kerawa a wannan makera?
To wannan makera muna kera fatanya, muna kera gatari, muna kera garma, muna kera wukake, muna kera lauje. Su kuma ainihin wannan wukake kala-kala ne ga su nan. Akwai na aikin mahauta Yarabawa, akwai namu na Hausawa, da 'yan tsire, da 'yan balangu.
Yanzu a wuni kuna kera kamar wuka nawa gatari nawa lauje nawa
ita dai wannan wuka ita ce wanda a kullum in gari waye muke tayi da burin aikin ta a yau mun hada gaba ɗaya kullum a kallan makira wuka guda 200 a yawan mu
kamar yawan ku kun kai ku nawa
to mu yau mu zamu kai kamar mu 20 a wannan makera
in kun fara aiki da safe kuna daddaya kuna ke wannan kere-kere
eh to a gaskiya akwai wanda suke fara tun misalin karfe 7 zuwa wata 7 din na yamma yanayin da yawa duk ina mutum ya so ya kama ne
sunana Awal Mala to ni ne sakatare na wannan makera
shekaru nawa kana bisa wannan mukami na wannan makera
to akalla zai samu shekara 20 kenan ina rike da mukamin sakatare a wannan makera
ayin waɗannan kayayyaki da kuke kerawa kamar lauje gatari hauya da sauransu ko kuna kera wani abu mai kamar kwannan can abinci kwannan aikin mata da dai sauransu
a ba ma kera sai dai kayan da gyare-gyare kamar tukunya in ta kule zuwa kasko zuwa abun suya to wannan muna iya gyarawa amma ba ma yin sababbi abinda muke illa kamar dai fatanya garma luje gatari ko kakan mahauta na mahauta na mu Hausawa kuma Yarabawa shine abinda muke wannan na yau da kullun kenan
kuna samun aiki sosai a wannan makera
eh ana samu babu laifi ana yi
a cikin wannan aiki da kuke yi a wannan makera kun taba samun wata kwangila daga gwamnati ko kuma daga masu hannu da shuni cewa ku kera musu wani abu na musamman
a ba a taba samu ba ko daga wasu ma'aikata ko kuma wasu yan siyasa ko wasu shugabanni ba su taba kawo wani abu a kera musu ba
duk shekarun da wannan makera ta yi a nan Sabo Ibadan
kware kuwa ba a taba yin hakan ba
ko ba a san zaman wannan makera ba a nan Ibadan
a an sani sosai da sosai kuwa an sani an san da zaman makera kuwa aikin ne dai gaba dai a kawowa dai a yin shine dai amma an san da zaman makera domin kusan kaman tayi fice a nan ma gaba daya jihar kudin nan gaba daya ma kenan
kana nan kamar jihohin kudu maso yamma irin jihar Ondo Ogun Osun Ekiti duk sun san da wannan makera ta Sabo Ibadan
gaskiya ne tunda duk suna zuwa siyayyar kayan aikin da muke yi daga Lagos Ondo Ogun duka duk suna zuwa dan yanzu duk mutanen mu akwai waɗanda suke kai musu kayayyaki can za su ji dan yanzu daya zuwa ma wani ya dawo daga Lagos wani kuma ya tafi Ondo bai dawo ba ni kaina ina zuwa Ogun kai wannan kayan aiki
waɗanne irin kayayyaki kuke kai mu waɗannan sauran jihohin kudu maso yamma
to su ne dai wannan wukake da muke yi na Yarabawa na alakwata kenan to irin su ne wannan
mahauta kenan
mahauta mahauta Yarabawa irin su ake kai musu
to kana nufin babu wata makera a jihohin nan na kudu maso yamma in ba nan Ibadan ta jihar Oyo ba
eh akwai irin aikin da muke babu wanda suke irin wannan aiki sai dai akwai wata a Ilori to su ne wannan suke yin irin wannan aiki da muke yi
wani irin aiki ne za a ce wannan makera ta shahara akai ne
eh saboda wannan aiki da muke na wukakken mahauta shine ya sa ta shahara domin ba wai shauran kayayyakin aikin da muke kera kamar su fatanya su garma da sauransu ba su ba a damu da su kamar yadda ake wa'annan wukake na mahauta ba su ne wanda na yau da kullum da muke yin su
yanzu kamar wannan yuka da nake gani gabanka nawa ake sai da kwara daya
wannan gwara daya akan sari koko akan yadda mai siyan guda daya zai zo siya
akan sari
to za a iya siyan manera 500 kamar wannan akwai karamata wacce bata kai wannan ba za a siyan ma 400 akwai wata yar karama kuma za a iya siyan ma 300
waccan wuka mai kamar baki daya wato barho shi kuma nawa ake sayar da shi
ita wannan shine ana sayar da ita kamar 300 dai a sauƙaƙe abinda ake sayar da ita kenan
ga mai sari fa idan mutum na son ya sari shi ma ya saki sayarwa
to ga mai sari su ana sayar musu 150 zuwa 170 abinda ake sayar musu kenan
menene matsalolin wannan makera
akwai matsaloli sosai ba za a ce babu matsaloli ba to amma matsaloli kaman wanne kake nufi
kaman abin da ke damun ku a cikin wannan makera
dan adam har ba za a rasa abin da ke damun sa ba
illa ba mu kadan daga cikin abin da ke damun jama'ar wannan makera
gaskiya rashin taimakon gwamnati da ba ta taba taimaka mana ba gaba ɗaya kaman duk abin da ake yi a ƙungiyoyi masu sana'a hannu gwamnati takan tallafa musu takan kawo musu wasu abubuwa wanda yake cewa na ci gaba na zamanance to amma mu gwamnati kaman bata san da mu ba ta manta da mu ba ta taimaka mana ba wani abu na zamani yake zuwa mana wanda yake cewa a zamanance muke yin sa wanda yake cewa sauran kuma masana'antoci da yawa gashi nan ana kawo musu abubuwa na zamani wanda suke yi gwamnati mu bata kula da mu akan haka ba
kun taba neman wani taimako ga gwamnati
eh mun taba yi to amma sakamakon saboda ba mu da kaman wakilan da za su shige mana gaba akan abu shi yasa abun baya nisa
yanzu da ace gwamnati ta neme ku sai ku gaya mata bukatar ku abin da kuke so me za ku nema ga gwamnati
za mu neme ta akan ta taimaka mana da koda wata na'urar wannan take cewa da za a dinga dan tsaga karfi haka itace yankawa haka da sauran su kaga duk wannan abu ne na zamanance wannan take cewa duk ba sai mun sa mun yi ba za mu sa mu dinga tsatsagawa kaga duk an samu wani cigaba
kuma a ce karfe kaifi ba sai kun rinka da dakan karfe ba
yawa to kaga wannan duk abu ne na cigaba wannan take cewa duk guraren da aka samu cigaba kaga za a iya samun haka kaga mu ma mun samu cigaba
sunana Adwal Hassan ni makiri ne cikakke kuwa sabai ba da amma da kawai nake zuwa na zo nan sana'a ta ke nan kila ko a can mar gida kan abu ne nake kenan
to kila gadon ta kai ko ka shiga ne
alhamdulillah ni kila na gaje ta ne a wajen mahaifina shine al'asa yauwa so da na gaje ta tun da kalami yake nuna min har Allah ya sa na fahimta na iya da muna kila ta manyan kila garman shanu zuwa ainihin bare tani zuwa ainihin garma ta mu ta tuku zuwa ainihin kuɓaƙe da muke wannan din nan to duk ya nuna mana muke amfani muke to har muka iya mu ma ko muka zuba kuwa ƴaƴanmu Allah dai kuma su ma yanzu suka iya suke ci gaba da wannan abin
yanzu ƴaƴanka nawa na iya kira
ina da yara daidai da wanda suke kira na wani kai na ma suke gaba da ƴan uwana sun da guda biyar wani su final a yanzu ma akwai uku anan cikin nan garin
kuma sun iya kamar garma sun iya lauje sun iya wuka da dai sauransu
alhamdulillah dai sun iya wannan kowanne daga ciki ba wanda zaka dauko bima wani aikin ba
to kamar shekara nawa kana kira yanzu
misali na samu kamar shekara 35 muke kankanta a sauki ina wannan sana'a
to ina ka fara kira
alhamdulillah a Kano na fara sana'a
me yasa ka dawo nan Ibadan kana yin kira
kullum ina zuwa ina neman abinci saboda na ga ina wannan waƙen da muke bukata nan su suna amfani da shi to himma ga cewa to mun samu iyayenmu sun zo da yayin mu sai ka dauko mu sai ka samu abu daga to mu ma himma ka dauka shi kuma da cikin makera da ake magana shi maza waje zaman shi dan sa da muka zo gunsa muke dauka Allah idan ya mana wannan waje je muka zauna gunsa muke koyon wannan sana'a in rike mu hannu biyu har muka kai jallin da yanzu a nan Ibadan koyi su gaba daya an san da wannan makerar kowa da kowa wanda ya san ta idan kin jahohin nan gaba daya ma kamar ina da baya fada
yanzu cikin abin da ake kerawa a wannan makera mi ka he kwarewa akai ne
iya ina baka tana kware akan boka wace ake kira kwan ma kala kala ce akwai baka irin waccan to na kware akan ta sai ita ce ukar da yaraba suke amfani da ita to na kware akan wannan ainin
sunana Muhammad Murtala Kano
kai makeri ne
ni makeri ne na koya ne a Kano na zo nan kuma Ibadan ina yi yanzu ina makera ta Saba Ibadan akalla na shekara 45 anan Saba Ibadan duk shekaru da nake kira nake dan irin nan ita ce zan yi gatari zan yi lauje zan yi fatanya zan yi gariyo
duk shekarun da kai kana wannan kira ka taba sunanin ka kira bodin mota
a gaskiya ban taba kira bodin mota ba ko guda daya shi dai fatanya lauje gatari gara duk na kirawa
to ka taba tunanin cewa kana yi kira shi idan ka dubi mota
eh in na dubi mota insha Allah zan kwatanta in Allah da
to me yasa ba gwada ba
to abin da yasa ban gwada ban da karfi
wani irin karfi na aljihu ko na bugun
karfi na taimako na gwamnati da za ta taimaka mana ba ta taimaka ba
yanzu idan gwamnati ta taimaka ma da kayan aiki na gaggara karufa da sauransu kana iya kaira bodin mota
eh to insha Allah zan jaraba
karama ko babba
karama zan jaraba insha Allah
idan ka dubi bodin dab ko balbo a cika kaira shi zaka iya
in Allah ya yarda albarkatin Allah zan yi kairawa
to a cikin lokacin da ka dauka kana kira menene ka taba kairawa wanda ya baka shawara ba zaka iya mantawa da shi ba
eh alhamdulillah na taba kira wata wuka da aka je irin jaraba wannan da ake ta arewa da ake nunawa har turawa suka sha'awar ta suka bani wani abu akai
a wani gari kenan
a nayi ta a Bagauda ta Kano
sunana Dan Juma Adamu mataimaki ne na wakilin sarkin makera nan Saba Ibadan
ya kira ke ta ya anan unguwar Saba Ibadan
To alhamdulillah duk da a koyaushe dai gashi dai muna yin aikin nan kuma Allah yana taimakawa daidai gurgudu dai ana fitar da wannan kaya namu ba inda ba a fitar da jawo hanyar ba wannan disco ina ana shigar da wannan kaya kuma ana sayar da shi suna siya mahauta masu aikin nama suna siyan wakin nan namu da kuma Hausa amma ma wanda ya fuskanci kaman masu balangu masu tsire duk suna siya su ma kuma suna aiki da su
kun taba kai wannan kayayyakin da kuka kera a wannan makera ta sabon Ibadan kamar wukaki gatura zuwa wasu kasashe na Afrika ko kuma kasashen Turai
ina zan ce wannan waje na musun dai kaman ana kai su kaman Ghana ma da South Africa duk suna zuwa
Africa
ta kudu da kuma Kamaru da akwai masu sara suna kai a bangaren can kuma alhamdulillah daidai gurgudu dai ana amfani da su ko a can shashan guran
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
to gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
tikotoko za ta yi karawarta karo na biyu na gasan na zakaru na CAF Champions League kenan da FC Nwadibo ba tare da ƴan kallo ba da Pakistan Warriors za su karbi bakuncin zakarun din na Mauritania ne a Accra Sports Stadium a ranar Asabar a wasan farko da suka yi a Mauritania a ranar Lahadin jiya sun yi kunnin doki 1-1 gwamnati ta ki ta amince bukatar asanci kotoko da cewar gwamnatin Ghana ta bari magoya bayan ta su shiga filin wasan dan su kallo sabon coachin Accra Hasafu Costa Papich ya sadu da ƴan wasansa sabon coachin na wadda ɗan ƙasar Sabia ne dai an ambace shi ya zama mai koyar da clubin ɗin wasa ne a ranar Talata bayan da aka sauke Edward Odum zuwa ga matsayin koyar da ƴan matasa Papige ya iso nan ƙasar Ghana ne ƙarshen mako domin ya kama aikin technical director amma kasancewar Hasu ba su ji wasanni da ake na ligan ɗin Ghana da daɗi ba da kuma shan kashi da suka yi a hannun Inter Allies a ranar Lahadi ya kawo shugabannin clubin ɗin suka yanke shawarar lallai a damƙa masa clubin gabaki ɗaya dan wasan gaba na ƙasar Ghana John Enchi ya haɗe da takwarorinsa na Pyramid FC domin so mu atisayi dakun kakan bana Enchi wanda ya iso gida Ghana domin na hutu tun a ƙarshen shekara ta 2019 da 2020 din nan da muke ciki ƙarshen Premier League din ƙasar Masar ya kuma kalli wasan da an kai tsakanin Ghana Black Princesses da takwarorinsu na ƙasar Morocco a Accra Sports Stadium ƙarshen mako Augustine Okra dan wasan gaba na asance kotoko na daba da jira zuwa ga club na RS Berkane na kasar Morocco kamar yadda rahotanni ke ta yaduwa a nan kasar dan wasan mai shekaru 27 da haihuwa ya isa kasar ta Afrika ta Arewa a ranar Laraba domin kammala shirye-shiryen sa kwararren dan wasan ana sa ran zai ulayar jejeniya da wamma bayan ya ci nasarar wato gwajin kiwon lafiyarsa da za a yi wadda wajibi ne wani dan wasan gaba na kasar Ghana Emmanuel Jesse ya bayyana jin dadinsa da ci gaba da zama a wani clubin Serie A da ake cewa Spezia dan wasan mai shekaru 26 da haihuwa ya kula sabon yarjejeniyar da zai tabbatar yana tare da clubin har shekara ta 2023 da wanda muka iso karshen labarin wasannin Red Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kuma da Allah a gaida Ridwan to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin dukkan a madadin ita Maryam Dauda wacce ke tayani gabatarwa sai kuma Julie da Dr. Gresham da ta haɗa mana shirin ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.